الله وبركاته. اليوم نرانا أسبر. غوما موت رمضان. هجرة من الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة والمدينة. شكرا تجمعنا اليوم دار عنده. وندي غوتم هدو. ميلادية إساءة مريم عليه الصلاة والسلام. Shekara ta 2024 dan ci gaba inda muka tsaya da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka. A jiya mun kare suratul Ikhlas, yau kuma da yarda Allah za mu tashi suratul Masad. Allah rabba bismillah a'udhu
billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب.
Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa tabbat yada Abi Lahabin mutab. Hannuwan Abi Lahabin sun hallaka kuma shi ma ya hallaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dukiyar shi da abun da ya tara da ma abun da zai tsara nan gaba ba su amfana mashi komai ba. Sayasla narin zata lahabi, zai shiga wuta wadda take mai harshe, wuta wadda take mai kuna mai tsananin zafi. Wa mar'atuhu hammalat al-hatab, tare da shi a cikin wannan azaba, a cikin wannan wutar, matar shi wadda ita ce take ɗaukar itacen hasa, wata cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda take ɗauke da kaya, wadda take ɗauke da itace na sauƙar cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi. Fijiniha hamlu min masar, a cikin wuyanta akwai wata igiya wadda take mai tsananin ƙwari, mai tsananin tauri ta wuta a ranar gobe a kiyama. Imam Bukhari ya yi da hadisi a cikin littafin shi ingantacce, yake cewa lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashirata kal aqrabi, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma manzon shi, ka tunatar, ya ce mishi ka tashi ka tunatar ka yi wa'azi ga ɗan uwanka wa'anda suke na kusa a gare ka. Kenan ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tashi ka kira danginka, ka tashi ka kira ɗan kabilarku da suka karɓi wannan addinin da ka zo da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo a wani waje da ake ce ma Fataha, ya hau duci, a wata ruwaya aka ce ya hau dutsen Safa. In ya hau dutsen, duk wanda ke ƙasa gare shi yana yin shi da ya yi magana, kuma idan ya ɗaga kai zai karɓe shi. Ya kira, ya dinga kira, ya ku ƴan gidan wani, ya ku ƴan gidan wani, ya dinga kira cikan na cikin famunsu, ya dinga kiransu ɗai bayan ɗai. Suka tattaru a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda bai zo ba ma sai da ya aiko ɗan aike don ya ji. Mai yawanci irin wannan kira idan suka ji shi a cikin gari sun san wani gangami ne wanda za a ga wani abu wanda yana da amfani, za a ga wani abu wanda ya shahe su, za a ga wani abu wanda ya shahe lamuran rayuwarsu na yau da gobe. Wannan ya sa babu wani daga cikinsu wanda bai da uzuri ko kuma bai ba wani abu ya hana zuwa bace sai da ya halarta a wannan wurin. A ya kai wanda mai zo ba yakan turo masu kenan, ya turo ɗan aiki wanda zai saurara abin da aka gani a wannan wurin idan ya je ya ba shi labari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tara su suka tattaru, sai ya ce masu ara'aitu إن حدثتكم أن العدو يسبهكم أو يمسيكم أكنتم تصدقوني شنيا كغني da zan ba ku labari in ce muku akwai abokan hamayya akwai ƴan adawa suna nan sun shirya suna so su muku asibanci su zo su yake ku saboda a lokacin mutane sun kasance a jahiliya kowane lokaci ana iya kawo farmaki lokacin da ya ƙarfi shine kawai ke cin nasara akan marakai duk lokacin da ya ga dama kawai yana iya ɗauko kayan yaƙin shi idan kare garin da ya san yayi karin sheti su da yaki ya mallake su ya kama bayu a cikin matan su kuma ya maida su duka koyo sai manzo Allah ya musu misali da yanayin da suke ciki halin da suke ciki yace da a ce zan ce muku ga abokin adawa can ga abokin hamayya can ya yo asubanci ya shirya zai kawo muku farmaki ko kuma zai muku zai zo da mai ce kawo farmaki ya ce musu za ku gaskanta ni suka ce tabbas za mu gaskanta ka ma jarrabna alayka kadiba ba mu taba ganin kayi ƙarya ba ba mu taba gwada ƙarya a gare ka ba idan ba mu san ka da yin ƙarya ba ya kai Muhammad inda a lokacin ba su ce mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu taba sanin kayi ƙarya ba wannan kinnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance har a jahiliya tun kayi a bashi annabta ba ya yi ƙarya saboda ƙarya a lokacin har lokacin jahiliya a al'adar larabawa ƙarya kaskanci ne duk babban mutum wanda ya san abin da yake wanda yake da kima ko da za a kashe shi ko da akan abin da yake so da ko akan bai so ne bai yin ƙarya gaskiya yake sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun mai shaida suna su ce mai al'amin in kayi ma ya kira su zuwa musulunci bai taba musu ƙarya ba ba su taba kama shi da yayi ƙarya ba shi yasa suka ce mashi tabbas ba mu taba ganin kayi ƙarya ba za mu gaskanta ka yace musu ma inni da dai wallahu bai da idai ya azabu shadid lalle ni mai gargadi ne a gare ku tattare da ni kuma akwai azaba wanda take ne da ni kenan yana ne shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da haka yana musu gargadi da su bi kiran Allah subhanahu wa ta'ala da su zo su musulunta da su zo su karɓi shari'a ta addinin musulunci ya ce ni mai gargadi ne ni mai yi muku wa'azi ne amma kuma baina yadayya azabun ali yana ba tare da ni akwai azaba wanda take mai radadi ga wanda bai karɓi kira na ba ga wanda bai yi imani da ni ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mu a wurare da yawa cikin alƙur'ani na cewa ya yi tanadin azaba wanda take mai radadi akan wanda bai yi imani da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai Abu Dawud ya ce an hada jama'atana tabban lak asara tun maka ko kuma Allah wajenka a saboda wani gani kawai ka tara mu a wannan wurin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wasu ne tabbata da abi da habin wa tab lalle hannayen abi da habin sun yi halaka ya yi asara kuma shi ya halaka kuma ya yi asara ya kasance asara ne ma abin da an ba da ruwa a kasa dukiyar shi bata amfana shi da komai ba da abinda zai nema a nan gaba da abinda yake nema a ciki duka ba su amfana shi da komai ba haka kuma Imam Ahmad ya yi tar da wani hadisi yake cewa wani bawan Allah yana cewa ya yi tar a kasuwa irin zuwa kasuwancin ƙauye sun je wani gari kasuwa sai ya ga a nan kusan Makka sai ya ga wani mutum yana kira yana cewa ya kawo kun la ilaha illallah tuflihu ya ku mutane ku ce la ilaha illallah ku samu cigara da gobaciya ba kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abu Lahab yana biye shi baya yana cewa takkubi shi mahaukaci ne mawaki ne takkubi shi ba ne gaskiya ba ne sai ya tambayi baban shi wane ne wancan ya ce Muhammad ne wannan mai yin wa'azi mai cewa ku zo ku bi kalmar la ilaha illallah baban shi ya ce mishi Muhammad ne yana itiyai wai an kira shi yana itiyai wai an tuko shi ne a gaban zanci yace wancan kuma mai biya duk inda yayi yana karya tashi yana cewa karya yake ba ne shi yace wancan kuma amman shi dan uwan baban shi idan kanin baban shi ne ko magajin baban shi wannan bayan ya musulun da yake ba da wannan labari kenan wannan shi ne dalili na sabkar wannan ayo kuma yadda hanyar Imam Bukhari ya wutar da irin wannan hadisin ta hanyoyi wanda suke masu yawa kenan wannan kissa ita ce dalilin sabkar wannan ayo Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya ce manzo Allah tabban laka sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ma dan ya kare manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya mai ya mai da mai martani tun a nan duniya kayira na gobe ya waye gari kuma ya tsinci azaba wanda take mai dawo ma ta har abada Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tabbata ya rabi da hannu wa tabba halaka na warko addu'a ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana yi mishi addu'a ne nabi kuma Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa tabbi yana nihin abin ya tabbata a gare shi yana ba da labari inda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne dama zai halakar da shi kuma shi ne zai wulakantar da shi shi yasa yace hannuwayen shi sun halaka kuma lalle shi ma ya halaka malamai suka ce an samu shi a bila halin ne saboda fuskar shi tana kintani tana wakiya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi yin azaba sai ya kira da sunan shi wanda mutane suka san shi da shi karan kanshi yace ma adna anhu maluhu wa ma kasab dukiyar shi da abun da ya tara da abun da zai tara nan gaba ba su amfana mashi komai ba kuma da Allah ya tashi ga yin nauyin azabar da ya mishi sai yace sai salana ta tala zai shiga wuta wanda take mai halshina wanda take mai tsananin radadi da zafi Imam Ahmad yana cewa manzo Allah ya kasance yana biyan mutane ya rawaito a cikin littafin shi Musnad hadisin Rabi'a ibn Abbad ya kasance a jahiliya kenan ya kasance lokacin ba musulmi bane amma daga bayan musulmi ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana biyan inda ɗancin kasuwa suke zuwa kenan ƴan ƙauyuka in sun zo garin makacin kasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana biye su kamar yadda muka rasa kadan yana ce musu ya ayyuhan nas ya ku mutane qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah ku samu cinga na har abada duk lokacin da yi wannan magana sai mutane ya dinga bin shi shi wannan abilah ne fakkan shi kenan abilah bai ya kasance dan uwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ne shi kanan baban shi ne ko kuma magajin baban shi kenan zaman uba yake a gare shi amma dukkan wannan kusancin nashi shi yasa lokacin da Allah ya saukar ma manzon shi wa Adira shi da takal aqrabi da yazo ya kira su ya kira hada su su abu da hada shi yasa aka yi abun yana nan a wurin wanda shi yadda ce a ce ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya ya kare shi daga sharrin wasu masu zo mai da sharri daga waje amma sai kasance ba a taba yin wanda ya nuna ba Allah manzo Allah sana da adawa kuma da cutarwa kamar wannan ba Allah Allah subhanahu wataala yake cewa tabbata da abila ai hannuwayen shi sun halaka yayi asara wannan shine abin da ake ce ma asara Allah subhanahu wataala yake cewa ya halaka duk wanda ko ya halaka ai yayi asara kamar yadda Allah yake ga mu cewa wannan kalmata tabbata da tabbat tana nufin asara tana nufin halaka tana nufin yankewa an yanke kauna da wannan zai yi wani aiki nan gaba ko kuma zai iya zama mutumin kware har ya samu cinya dan Allah subhanahu wataala ya gayi anan kamar yadda zai zo a gare mu cewa wannan sura mu shi zata saboda Allah subhanahu wataala ya gayi cewa abila habin ya halaka annayen shi sun halaka kuma shi ma ya halaka kuma haka yadda goma a cikin halaka ai ya mutu bai musulunta ba kenan wannan mu'jiza ce mai nuna gaskiyar addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan da ya musulunta kenan da zai kubuta zai samu cigara na gobe amma Allah subhanahu wataala sai ya bar shi a cikin kafirci shi kamar yadda zamu gani a nan gaba Allah subhanahu wataala yana ga mu yana cewa ma kai da fir'auna illa fi tabak ai kai din fir'auna bai kasance ba sai a cikin asara da halaka kenan wannan yana nuna cewa tabbata da yana ne a asara ne da kuma allaka wanda suke masu dogon ma'ana har abada. Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ma'aduna amin ma'aduna wa ma'akasa, ai dukiyar shi da abun da ya tara ba za su amfane shi da komai ba ranar gobe alkiyama. Ko da a nan duniya suna amfani shi ko yana ganin amfanin su a gaban shi, to a lahira ba za su amfane shi da komai ba. Saboda shi wannan bawan Allah ya kasance yana da tarin dukiya, kuma ya kasance babban mutum ne a cikin Qurayshawa ana saurara mishi, kuma ya kasance yana da diya maza wanda a lokacin su idan mutum yana da tarin diya maza abun alfahari ne. Saboda lokaci ne na hamayya da yaƙe-yaƙe da wadace-wadace, kenan diya maza jari ne a lokacin. Idan kana da su ana tsoron tunkara ka, saboda kana iya tura su yi wa mutum duk abin da kake so. To shi waɗannan diyan nashi da wannan dukiyar nashi su ne yake tsammani. A wata ruwaya ya zo yana cewa ai dukiyar shi da diyan shi ya su kare shi da azaba. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mashi cewa da dukiyar shi da girman shi da duk abin da ya mallaka, wanda yake ganin yana iya kare shi ko yana iya yi mai amfani, to ba zai amfana shi da komai ba. Ma'aduna annu malu wa ma kasar, wa ma kasar wasu daga cikin malamai suka ce da abun da ya tara da abun da yake nema ya tara da abun da zai tara ma a nan gaba, duka a tattare su da diyan nashi da wannan dukiyar wanda yake da a lokacin da yake magana da kuma wanda yake tunanin zai tara nan gaba da wanda ya tara da wanda yake cikin tarawa. Allah subhanahu wata'ala yake cewa ba za su amfana da shi da komai ba. Saboda Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa almayyar lokacin da aka tashi ranar tashi alkiyama aka ba kowa littafin shi, lokacin da aka ba kawo littafin shi a hannun hagu, fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Yana cin wanda aka ba littafin shi a hannun shi na dama zai ce kai tuna ina ma ba a bani littafi na ba, ina ma ba a bani littafi na ba, ina ma a ce yake cewa ya laita hakana tilqaliya, ina ma a ce daga nan an gama kowa ya nace ya zama kasa babu wani hisabi da za a yi babu wani bincike. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma'aduna anni maliya, zai ce dukiya ta bata mun amfani ba. Kenan ba mamaki yana da dukiya yana tsammanin wannan dukiyar za ta amfane shi, sai ya je iska Allah subhanahu wa ta'ala ya tada shi shi kadai diyan da yake alfahari da su da dukiyar baki dai ya tashi babu dukiyar diyan, kuma kowa a ranar gudun kan shi yake kowa nafsi-nafsi yake. Sai ya ce halaka ne su baniya, lallai girman mulkin da ke gare ni duka sun halaka a gare ni, ko kuma jiji da kai da nayi saboda ina gani ina da dukiya ko ina da mulki ko ina da wani wata kalma ina da wani wata aji duka sun halakar da ni, ba su amfane ni da komai ba a nan ranar tashin kiyama. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa wanga bawan Allah da yake cutar da manzo Allah yake tsammani diyan shi da dukiyar shi za su amfane shi da gobe, ma'aduna annu ma'aduna wa ma'akasa, dukiyar shi da abun da ya tara ba za su amfana da shi da komai ba, ko ba su amfana da shi da komai ba. Haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari yake cewa innal ladina kafaru lam tughni anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allahi shay'an wa ulaika hum wuqudun nar, lalle wa'anda suka kafurta wa'anda suka kafurce mu ayoyin Allah wa'anda suka kafurce mu koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda suke yin imani da abin da aka turo mu annabin wa annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to dukiyar su da dukkan wani abin da suka mallaka da diyan su ba za su amfana da su ko ni ba, bal su ne ma abun hura wuta a ranar gobe tashi alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala da su zai kama ya ko da su zai wara ya kama su ya maka su a cikin wutar jahannama ranar gobe kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya sani za su kasance makamashi ne na wuta da su Allah zai kara hasa wutar shi kayan ya kawo wasu ya sa a ciki. Saboda dukiya da diya da girma da mulki da wani matsayi duka ba su amfanar da bawa komai a ranar gobe kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mana sai sulan daren da ta lahani zai shiga wuta wadda take mai raɗaɗi
wuta wadda take mai halshi wuta wadda take mai lasa kamar yadda wani hadisi yake fassara mu ga kalmar yake cewa cikin wani hadisi mai tsawo hadisin da manzo Allah yake sama ya gano wasu mutane ana yi musu azaba daga cikin nauyikan wanda ya gani ana ma azaba wasu mutane an sa su a cikin wani gida wani gini kamar gidan biredi gidan da ake kasa biredi na da irin biredi gumin hannu yadda ake yin shi da za ka gani wani katon ruru ne ake yi sai a yi ɗan guda wanda ake zira biredi kuma ana jawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga wasu mutane a cikin irin wannan abu wuta na lasasa ta kasa yana lahab shi ne harshen wuta wanda zai dinga lasar mutum mai tsananin zai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa abillah zai shiga wuta wanda take tana da wannan harsunan masu tsananin zani kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai mashi azaba da wannan wutan zai ga wannan wutan wanda take mai matuƙar kuna saboda Allah subhanahu wa ta'ala alƙawari ne ya mashi na cewa lalle tabbas duk abin da yake ji na dadin rayuwar duniya duk abin da yake gani a tattare da shi na mulki duk abin da yake gani a tattare da shi na diya to ba za su amfane shi da komai ba ranar gobe kiyama duka waɗannan abubuwan za su kare saboda rayuwar duniya lokaci ne wanda yake dan kankani duka waɗannan abubuwan za su kare duk komai ya dade zai iske Allah subhanahu wataala Allah kuma ya mai alƙawari cewa zai sa shi a cikin wannan mutan wanda take mai tsananin kura mai tsananin kuna da haka Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin cewa كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار لذي سوى أن تسكى كافرون كما السنة غن زاس غن أقول الله سبحانه وتعالى يمس القول رانبو بجيام زاس غن كما بس رايوبا سوى اللوك تشكون ديك نكا كني أرانا وتقوى بناتي زاس غن كما الدنيا باكي دي وتقوى بناتي سكي سبور سنك أقول دا منزا الله صلى الله عليه وسلم يجي أمسو yake musu alƙawari na azaba sun gane shi tunda suka mutu aka sa su a cikin kabarin su Allah subhanahu wataala ya ce gaba da cewon mu'aratuhum ammalat al-hatab da matar shi wanda take tana kama mashi cikin cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mata ummu jamil arwa bint al-had ta kasance ya uwa abu sufyan ta min bani umayya ta kasance tana daga cikin ɗan manyan gida ashraf na Quraishawa ta kasance tana daga cikin ɗan manyan gida na Quraishawa ɗan babban gida ce matar shi amma wannan girman nata ba zai amfana mata komai ba saboda me saboda ta kama mushinta wajen cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana adawa da shi malamai sun fassara ammalatul hatab da fassarori da yawa wasu kan suka ce ta kasance tana daukar itacen hura ba hura wuta ta cutar da sahabban ta cutar manzo ta cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai wasu kuma suka ce ta kasance tana daukar itacen kaya ta je cikin daji ta dauko wannan itacen ta zo din hanyar da ta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi cikin dare sai ta zo ta zubda wannan kaya saboda in ya taso ya wuce ya taka wannan kaya ya cutu wasu kuma suka ce ta kasance ne tana yawo da annabi manci ta shiga wannan gidan ta shiga wannan gidan mun ga abun da wannan mutum ne zo da shi tana batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukan waɗannan ma'aluni suna tabbatuwa akan siffarta saboda dukan dai abun da take yi ne neman ta musguna ma addini ne neman ta musguna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne take tana kama mushinta ba mai hana mijinta ba ce a'a mai kama mishi wannan ke nuna mun duk macen da ta kama mijinta a cikin aikin fanna to Allah subhanahu wataala zai kama ta tsara mijin na ta yi musu azaba a gobe kiyama Allah subhanahu wataala nan da ya gayyace abila ne ya halaka anna yake sun halaka kuma shi ma ya halaka dukiyar shi da abun da ya tara ba za su amfana shi da komai ba sai ya ci gaba da cewa da kuma matar shi ita ma tana tare da shi a cikin wannan azabai saboda ita ma ta kama mishi ta kasance mai tallafa mishi ce ta kasance mai taimaka mishi ce ta kasance mai taimaka mishi ce a cikin zagin manzo Allah a cikin cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duk macen da za ta kasance tana kama mishi ta cikin albashin da yake a cikin ballan da yake yi, wanda kuma ta san hanya ce wanda ke kai shi wuta. To ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai hada su tare baki ɗaya ya maka su a cikin wuta. Kuma wannan ke nuna min lallai duk matar da ta kasance tana kama mijinta a cikin aikin alkhairi, a cikin duk wani abu da yake wanda na alheri ne, aiki ne wanda zai kai shi aljanna, to lallai tabbas ita ma idan ta mutu ya mutu Allah subhanahu wataala zai hada su a tare ranar gobe a cikin gida aljanna. Malamai wasu suka ce hammalatul hatab tana yawo da gulma a cikin gidaje, idan dai duka ta kasance mai taimaka wa mijinta ne a cikin cutar da manzo Allah, dan haka za ta kasance tare da shi a cikin azaba. Kenan idan ta taimaka mai a nan duniya, to a cikin azaba ma sai ta je ta taimaka mishi a cikin jahannama. Wasu suka ce a'a, za ta dinga ɗaukar wasu itace ne a cikin wutar jahannama ta dinga jewo wa mijin nata, saboda duka da ita da shi sun yi tarayya a cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce wa mu jidiya hablu min masad, a cikin wuyanta akwai wata igiya wadda take mai tsananin tauri, wadda take tuka, kuma igiyan nan ta huta ce a cikin wutar jahannama kenan a ranar alkiyama. Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a wuyanta igiya wadda take mai tsananin kauri, igiya wadda take mai tsananin tuka, wadda take tukar ta da yanda ya kamata, kuma wannan igiyar ta huta ce. Malamai suka ce saboda ta kasance a duniya tana da igiya, wadda da wannan igiyar take zuwa tana darmo itacen da ake kunna wutar cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu malamai suka ce tana da igiya, wadda da wannan igiyar take zuwa ta kwaso kaya ta yo itacen kaya don ta zo ta shahida su a hayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma wasu daga cikin malamai suka ce ta kasance tana da wata sarƙa, sarƙa ce ta alfarma, sarƙa ce ta zinariya, sarƙa ce mai matuƙar tsada, tana cikin manyan kadarorinta wanda suka mallaka. Ta ce za ta saida wannan sarƙar, ko kuma za ta ba da wannan sarƙar sai don ta ciyar da wannan sarƙar ba da komai ba don cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan ita ta ɗau alwashin bancin ƙaryinta da take sawa, ta je tana yawo da gulma da annabimanci da kuma duk inda ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta bari shi. Amma duk da haka kuma ta ɗau alwashin sai ta sa duke da wanda ta yi so, wannan sarƙar ta ta wanda ta yi so, ta ce sai ta saida ta, sai ta sa ta a cikin cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Allah subhanahu wataala saboda aljazaa'u bi jinsil amal, saboda da sarƙa ta yi amfani ko kuma da igiya ta yi amfani wajen ɗebo kaya daga cutar da manzo Allah, ko kuma da sarƙa akan ƙaulin wanda suka ta cewa sarƙa ce gare ta, ta ce za ta sa ta, ta sayar da ita don ta kare kiran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake, ko kuma don ta cutar da shi. Shi yasa ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai mata azaba da wannan igiyar da wannan sarƙar, rataye a wuyanta tana tukar da kuma wannan sarƙar ta wuta ce, tana tukar ta a cikin wutar jahannama. Allah subhanahu wataala ya yi mu tsayi. Haka kuma Imamu Bazza ya hitar a cikin Musnad da shi hadisi Ibn Abbas radiyallahu anhu, yake cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya tabbata da Abu Lahab, matar shi Abu Lahab Ummu Jamil ta iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabin shi Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu suna karkashin Ka'aba, ta iske su sai take ce mishi ma'abucinka ya kai Abu Bakar, ko da ta tabo sai Abu Bakar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nabi ko kuma ya tashi ga ta nan ta taho kada cutar da shi, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ya sani cewa ta kasance duk inda ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta cutar da shi. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ka barna, za a ga tange ni tsakanina da ita, ba za ta iya yi mani komai ba. Allah subhanahu wataala zai sa masu kariya su kare ni tsakanina da ita. Ta zo ta yi tsawaya Abu Bakar take ce mishi mutum ma kama abucinka ya dinga zagin ya dinga yi min hijabi, wani nau'i ne na waka a cikin hayaran larabci ana ce mishi hijabi, ya dinga yi min hijabi, ya dinga yi min zambo, ya dinga yin zambo da abin da yake kira a kan shi sai manzo sai Abubakar yake ce mata a bai ba sai ta ce mishi a ai da ma kai dan biya ne kai mabiyin shi ne ka gaskantar da shi ko da yayi ba za ka ce yayi ba yace mata a wallahi shi bai taba yin waka ba bai iya waka ba kuma bai yin ta kuma haka Allah subhanahu wataala ya ga mu wama azalnahu shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin Allah subhanahu wataala yana cewa ba mu sanar da shi waka ba ko ba zai yiwu gare shi ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi waka amma dai su sun kasance suna cewa da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na alqur'ani cewa waka ne wani lokaci su ce asiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar ya ce mata manzo Allah bai waka balle ki ce ya muku zango manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai waka kuma bai ma gayi waka ko da wani yayi shi bai rera ta sai ta ce mishi ai kai da ma mai gaskantawa ne ba za ka ganin da yin shi ba duk abin da yayi za ka ganin shi za ka ce eh haka ne sai Abubakar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bata gane ka ba sai ya ce eh Allah subhanahu wataala ya sa malaiku sun kare ni sun suturce ni ba ta gani ya Allah subhanahu wataala wani waje yana ga yawan mai ta wa idza qara'ta alquran ja'alna bainakum bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura lokacin da kake karanta alqur'ani ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna sawa tsakaninka da wa'anda ba su yi imani da ranar lahira wata katanga wata kariya wanda take abin su tattawa ce kenan ta ne mutu tuntar da manzo Allah abbayan Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayi ya saukar da wannan sura akan su da ita da mushinka amma Allah subhanahu wataala ya kare manzo shi yasa malamai suke cewa a cikin wannan sura akwai mu'jiza ta alqur'ani mai girma da kuma dalili wanda yake mai girma akan nuna annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah subhanahu wataala ce sai islanarun zata la wa mar'atuhu hammalat al-hatab yujidha hablum min masad zai shiga wuta wanda take mai tsananin kuna da matar shi ma'abuciya daukar itace a cikin wuyanta akwai wata sarka ko akwai wata igiya wanda take ta wulaci alhadi kuma Allah subhanahu wataala mutanen nan suna rayi kenan abinda ke nuna wannan mu'jiza ne cewa Allah subhanahu wataala kamar ya ce wa an ga mutanen ba yanda za a yi su imani ba yanda za a yi su koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah subhanahu wataala ya riga ya yi musu alƙawarin wuta da haka da shi da matar shi babu wanda ya musu zai zo a nan gaba gani shi mutuwar wulakanci ma yayi da shi da matar shi babu wanda ya musu da dukkan su a cikin kafirci suka musu da kina alƙawarin Allah subhanahu wataala zai tabbata cewa lalle tabbas waɗannan sun kafurta lalle tabbas za su mutu ranar gobe kiyama kuma tuntun wannan harakar da Allah subhanahu wataala ya gani tun suna duniya Ibn Ishaq ya hakaito a cikin littafin shi yake cewa bayan an yaƙi Badr shi Abu Lahab ya kamu da wani ciwo mai tsanani ciwon wanda ciwo ne wanda in ka kusanci mai ciwon kai ma kamuwa kake da ciwon sai da ya kai da ita matar tashi da ɗiyan shi da duk wani wanda yake ji da shi a lokacin wanda da su ne yake takama ya kangare ma Allah ya kibin ayoyin Allah subhanahu wataala sai da suka kai duka suka kyamace shi babu mai kusanta shi a haka nan wannan ciwon ya zo har ya kashe shi da ya mutu ɗiyan shi suka ki kusanta shi su ɗauke shi su mai wanka su rage shi saboda suna jin tsoron kar su je wannan cutar ta kama su ɗiyan da yake alfahari yake ganin za su amfane shi a ranar gobe kiyama shine Allah subhanahu wataala ya gwada mashi aya tun a yana raye suka bar shi bayan ya mutu kwana uku sai da ya kai ya ware bai ya ware rubewa ya ware ware sai wani mutum daga cikin Quraysh ya ce musu ku ina umarni baban ku ya rasu ku bar gawar shi haka a wulakanci ku kasa rage shi ba ku yi kunya ba ku tsoron wannan abin ya zama abin Allah wadai a gare ku a cikin mutane sannan suka ce ba su san su kusanci ubansu kar su kama da wannan cutar ya ce musu ku taya mutane ni na kama muku mu je mu rage shi suka ɗauke shi suka tai a sahara ba su wanke shi ba irin yadda ake wanke mutum idan ya mutu daga nesa suke watsa mishi ruwa daga nesa suke watsa mishi ruwa a haka nan da abin tunkuda da abin tabawa ba su bashar shi su taba shi da hannunsu irin yanda dai kuka gani a lokacin da ana cewa corona corona a kasashen da suka yi imani da corona yanda aka dinga rage ma abin da corona zaka gani ba a taba su wanda za su rage su ma sai sun sa wasu kayayyaki duk sun rage jikin su karshe asa din dan karo ko kuma wani abu daga nesa a tura su cikin rani wa'anna haka suka dinga yi ma abin da karshe suka dauke shi ba a saya a cikin makabarta ba a can cikin sahara nesa ga gari dan kai saboda cutar shi ma bayan ya mutu ka cutar da wasu aka jewa shi aka duk suka dinga jewa mai duwa suka dinga jewa mai duwa har wa'annan duwa sun suka rage shi zama kamar sun mai rami wannan shine karshen abida har yanda yayi karshen shi tun a duniya yanda Allah subhanahu wataala ya gwada mishi isharar shi diyan shi ma na cikin shi sai da suka wuce shi a cikin wannan sura akwai darasa wanda ya dace mu fahimce su manzo Allah subhanahu wataala ya gaya sunan abida tare da cewa abida kafiri ne amma Allah subhanahu wataala ya gaya sunan shi a cikin alqur'ani za a ci gaba da gaya sunan shi a duniya ta dade saboda ya kasance mai karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa Allah subhanahu wataala shi yasa ya bar ambatan shi dan ya zama izina ya zama aya ce ga duk wani wanda zai zo bayan shi ya iske shi ya iske tarihin shi ya iske kissar shi dan idan ya zo ya shi aka karanta mashi duk fir'aunancin shi ko kuma duk karyata mashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk tangarewar shi duk rashin mutuncin shi da cin karan karan mawukaciya da yake ma addini to zai iske akwai wa'anda sun yi shi sun yi kuma ga yadda Allah subhanahu wataala ya barbaya musu wannan shine dalili yanda wasu malamai suka gai na ambatan sunan abida hadu a cikin alqur'ani mai girma kuma ba shi kadai ba fir'auna ma Allah subhanahu wataala ya ambaci sunan shi aka kuma da wasu wanda suke masu banda ne akan kasa wanda suka kangare ma ayoyin Allah subhanahu wataala da kiran manzannin da Allah subhanahu wataala ya yi Allah subhanahu wataala ya gaya sunan wasu daga ciki dan su zama izina su zama darasi ga wanda za su zo a bayan su haka kuma mu sani cewa darasi na biyu wanda wannan sura ke koyar da mu mu sani cewa yaki tsakanin kafirci da gaskiya ba zai gushe ba na har abada duk kowane lokaci idan Allah subhanahu wataala ya aiko alqur'anin shi ko kuma ya aiko manzon shi sai ka samu wa'anda suna yaki da wannan har abada kafirai ba za su taba bari ba ba za su taba bari musulmi su zauna lafiya ba kamar yadda ke ba mun gani a cikin tafsirin suratul ikhlas cewa kafirai ba za su taba bari ba ba za su taba bari kuma mu zauna lafiya matakan muna rike da addini duk wata hanya da za su bi na shiga sirrin mutum da addinin shi sai sun bi kun ga abila babu hanyoyin da bai bi ba ya zaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncin shi ya karyata shi a gaban mutane baki daya amma wannan bai ishe shi ba har ya kai yana biye shi duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tai yana kiran mutane da su zo su yi imani su zo ga kalmar tsira abida sai ya bi shi yana sai ya bi shi yana cewa ka kubi shi mahaukaci ne makaryaci ne masihirci ne dan uwana ne kawo duk lokacin da mutum zai zo yana kiran ka da zuwa wani abu wani ya zo bayan shi ya ce ma kai wanga ɗana ne dan uwana ne kakka yi imani da shi makaryaci ne mahaukaci ne ko kuma mawaki ne kenan zaka gani wannan yana yin tasiri sosai saboda wanda ya yi sanin kowa shine family shi shine dangin shi shine yan uwansu to idan yan uwan shi sun kasance suna biya da abin da ya kai suna cewa ƙarya ce to ya za a yi na waje ya yi imani da shi da haka abin bin ya yi ƙoƙari da duk wani ƙarhi nashi da shi da matar shi na su gani sun tishi hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na su gani da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta samu karɓuwa ba amma Allah subhanahu wataala ya yi alƙawarin cewa sai ya cika addinin shi da sun so da ba su so ba Allah subhanahu wataala ya yi alƙawarin cewa sai ya cika wannan addinin nashi haka za mu gani a kowane zamani a kowane lokaci akwai kafirai da za su dinga zuba dukiyoyinsu za su dinga sa aikinsu su dinga sa ƙarfinsu da jininsu ba dan komai ba dan ne dan su ga sun batar da musulmi daga addininsu dan su ga sun raba musulmi daga tarbiyya da koyarwar da addininsu ya yi musu Allah subhanahu wataala yana ga mu yana cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah sayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasaratan thumma yuqlabu walladhina kafaru ila jahannam yushrabu. Lalle wa'anda suka kafirta suna ciyar da dukiyarsu ba dan komai ba dan su kange hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za su ciyar da dukiyar, za su ci gaba da ciyar da ita, sai ta ciyar da dukiyar, sannan kuma wannan dukiyar da suka ciyar ta kasance musu abin ciza hannura da gobe kiyama, kuma zannan za a ci galaba a kansu. Saboda musuluncin zai kafu, musuluncin zai tsaye, za a bauta ma Allah shi kadai, za a bauta ma Allah kuma a koyarwa shi, za a tsayar da shari'ar Allah a kan ƙasa, kuma suna raye suna gani babu yanda suka iya, an ci nasara a kansu. Su kuma ranar gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walladhina kafaru ila jahannama yushrabu, wa'anda suka kafirta a gidan wuta ne za a tada su, a gidan wuta ne baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala zai tada su, zai ingiza kiyoyinsu, zai tura su a cikin wutar jahannama. Shi yasa za ku gani ko a yau a rayuwarmu kafirai ba su bar ciyar da dukiyarsu ba, don su kare mu daga addini, don su raba mu da addini, suna zuba maƙudan kuɗi. Da za a baka ko da za ka gani bidije na wasu ƙungiyoyi da kake ganin suna zuwa da sunan tallafi, da sunan tallafa ma al'umma, da za ka yi mamaki ba ƙananan kuɗaɗe ba ne suke zubawa. Da kaga za ka ga Kirista a nan a yanzu Nasara ke nako yanda suke shiga, za ka gani yana cikin AC, yana cikin rayuwa wadda take ba ta gamuwa da rayuwar mutum na Nijar, yana cikin ni'ima wadda in ka ga inda yake rayuwa, ka zo ka ga inda muke rayuwa a nan, za ka ce mu cikin azaba muke, shi kuma yana cikin aljanna. Amma wannan zai sa, saboda yana sanya kawar da musulmi daga addininsu, zai bar wannan ni'ima. Ka gane shi ya zo a cikin garin Marani ko kuma a ƙauyen Marani, ba mamaki a ƙauyen da kai ɗan garin Marani ba ka iya zuwa can ka rayu, ba wuta, ba ruwa na banku, babu komi a ƙauyen. Amma a can za ka gane shi ya je yana rayuwa da dukiyar shi, bancin ya sa dukiyar shi, kuma za ka gani da ƙarfin shi ya wuto ba don koyi ba danni, don neman yanda zai yi ya kange mutane daga addininsu, don kuma ya kira wasu ya zuwa addinin shi, ya raba su da addinin shi, ya kafirtar da su, ya maida su mabiya addinin shi. Za ka gani ƙasashe, manyan ƙasashe na duniya na kafirai suna zuba kuɗaɗe wanda suke ba ɗan kaɗan ba, suna zuba kuɗaɗe manya ba don komai ba, don a raba musulmi da 'ya'yansu da tarbiyyar musulunci, suna zuba kuɗaɗe wanda suke ba ɗan kaɗan ba, kuma suna turo mutane. Kaga ana yin NGO ga sunan Barshad, ana yin ƙungiyoyi, ka yi wata ƙungiya a ce ƙungiyar kare haƙƙin bil'adam ce, wata ƙungiyar kare haƙƙin mata ce, wata ƙungiyar kare haƙƙin yara ƙanana ce. Za ka ji suna zo muku da ƙa'idodi da dokoki wanda sun saba mu koyarwa addini, to kuɗaɗe ne suke zubawa. Da za ka samu wanda aka ɗauke aka ɗauka aiki a wannan ƙungiyar, za ka samu albashin shi ya yi albashin ko ya ɗauka albashin wani ma'aikacin gwamnatin ƙasar Nijar. Kuɗaɗe ne suke zubowa ba masu yawa, ba don komi ba, ta wannan hanyar suna so su ɓatar da mu, su ɓatar da al'umma da kira addinin musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala ce fasayunfiqunaha, za su ci gaba da ciyar da wannan dukiya, kamar yadda matar Abi Lahab ta ce za ta ciyar da dukiyarta wadda ta yi soyuwa a gare ta, kuma ta yi ƙima a wurinta don ta cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wannan bai amfane ta da komai ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya mata alƙawarin azaba ranar gobe kiyama, haka su ma za su ci gaba da ciyarwa, kawurai za su ci gaba da ciyar da dukiyarsu ba don komai ba, su dinga haɗa yaƙi a ƙasashen musulmi ba don komai ba, saboda kawai suna so su ga musulmi sun bar addininsu, suna so su ga musulmi a dinga tsangon musulmi. Ana musulmi ɗan ta'adda ne, ana musulmi irhabiyyun ne, ba a taɓa siffanta wasu mutane ba da kalmar irhab sai musulmi. Ga musulmi ta wara, ba don komai ba kawai saboda mutane su kyamaci musulmi, su kyamaci musulunci, kan ma su kusance su har su samu dama su musulunta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim, suna so sai sun rihe hasken Allah, Allah kuma ya alƙawari wallahu mutimmu nuri, Allah ya alƙawarin sai ya cika alƙawarin shi, ko da kafirai ba su so ba, ko da mushrikai ba su so ba, da sun so da ba su so ba, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin sai ya cika addinin shi, shi yasa kace gani sun yi karin musulmi ta ko'ina Allah subhanahu wataala ya yassare musu duniya Allah subhanahu wataala ya ba su dida mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ita duniya gidan kasu ne na mu'mini aljanna ce ga kafir amma duk da haka nan suna yi dan su gani sun kare addinin Allah amma a cikin gidayensu ayyan suke musulunta a cikin gidayensu ake samun wa'anda suke kalmar la ilaha illallah a cikin kasashen su suna yakin sha'awaye amma a cikin kasashen su yana kare ne karin da a wajen babe dan da zaka ga musulmi ni na gani da zaka ga musulmi wanda musulunta ne ba amrike wanda musulunta ne wallahi kaga ruwan shi da addini ga yanda yake ruko da addini ka gama shi da mu da halin mu yanda muke nan mu da muka tashi cikin addini zaka ga ba dai bane yayi mu ruko da addini kuma zaka ce ma imanin shi yayi dama to ka gani kenan wannan ke nuna mu duk yakin da suke yi da kiran da suke yi da neman su gani sirrihe wannan hasken da Allah subhanahu wataala yayi da dukiyar Allah subhanahu wataala yace fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasaratan thumma yaghlibu za su ciyar da duke kuma wannan duke za ta kasance musu ciza hannu za su ciza hannu a gobe kiyama kuma tun a duniya za a ci nasara a kansu kawuran makka wani irin abu ne ba sai ba sa Abu Jahal har raqumi 100 a lokacin babu abun da ya kai kima babu duke da take da girma take da matuka a lokacin su kamar raqumi to har raqumi 100 kawuran makka sun sa ga wanda ya kawo musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayuwa amma duka wannan duke baki ɗaya sun sata sun ciyar da ita amma ba ta amfane su da komai ba a ƙarshe kuma an ci nasara a kansu sun mai yulabu kuma ranar gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe su ya maka su a wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare haka kuma darasi na biyar da za mu ɗauka a cikin wannan ayat shine kasancewar azzani komin yadda komin ka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya bar shi yana ma addini zagon ƙasa yana cutar da addini to ka sani cewa Allah subhanahu wataala ya mai tanani azabu azabar da Allah ya mai tanani tana nan aje ba wai Allah subhanahu wataala ya kyale shi bane zaka gani ga sunan suke cutar da addini su ne ɗan akama are haslan addini amma kuma kullun su ne ke cikin rayuwa wanda take rayuwa wadatatta Allah subhanahu wataala ya musu wadata zaka gane su suna da wadata suna wata yawo a cikin duniya suna samun duk abin da suke so to ka sani goyi ba Allah subhanahu wataala ba ya bar su ne a'a ta lalace Allah subhanahu wataala ya kimbe su dan su ƙara bauɗewa su ƙara tsayawa akan kafircin su ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala ya kama su kama wanda yake mai tsanani ya musu azaba dan haka Allah subhanahu wataala yake gaya mu yake cewa fala tuqtu amwalakum wa auladakum إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون كدوكيوينسو دديانسو دوك وتني إما دا سكي تكي تباكا ماماكي يا كما سأل الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يناسو يموس عذابا دوانا دوكي يموس عذابا دوانا دوكي أرأي ودوكي كما يا فننتموس دا عذابا أتكر راولنسو sannan kuma su kasance a kafirai saboda duk lokacin da mutum yake cikin saba ma Allah yake cikin bauɗe ma ayoyin Allah yake kokarin sai ya kare hasken addini kuma yake ganin shi cikin walwala yake ganin ba abin da ya same shi yake ganin malamai suna mai addu'a amma har yanzu gashi nan layi a nan kuma kullun arzikin shi karuwa yake wannan zai kara mishi kafirci wannan zai kara mishi girman kai ya kara mishi jishi da kai saboda ne saboda ya ci gaba da yin wannan manne kenan Allah subhanahu wataala yana masa talala ne yana bar musu yana ara musu rana saboda ita duniya dama ba komai take a wajen Allah ba Allah subhanahu wataala yana cewa law kanat ad-dunya tazilu janaha ba'uda masa kalbu min ashbatama da a ce duniya ta kasance tana da matsayi wanda ya kai wanda ya kai gashin kushi wanda ya kai yihiken kushi da Allah subhanahu wataala ba zai shayar da kafiri ba ko da kwaf gudanarwa saboda duniya ba komai bace a wajen Allah shi yasa Allah subhanahu wataala yake yassare musu duniya yake sa ga duniya nan barjat a gare su zaka gani masu yaƙi da ayoyin Allah masu neman sai sun raba ƴaƴan musulmi da tarbiyyar su, masu neman sai sun sa kafirci tsarin kafirai a cikin musulmi, a cikin ƙasar mu ta musulmi, a cikin mu musulmi ana neman da ƙarfi sai an cire al'adun mu wanda sun ciro asali ne daga addinin musulunci, addinin da muke koyi da shi ana neman sai an cira mu, an raba mu da shi, an tusa mu da Turawa. Zaka ga masu wannan aikin kullun cikin wanta ya basa, kullun su ne cikin manyan motoci, kullun su ne cikin manyan biro-biro, kullun su ne cikin AC, cikin manyan gidaje, su ne masu kudin ƙasa, su ne masu wada'a a ƙasa, su ne suke yin yadda suka ga dama. Allah subhanahu wataala yana cewa kan wannan ya baka mamaki. Allah subhanahu wataala yana sanya musu azaba da wannan ne a gidan duniya, kuma su ƙara kafurci mishi da gobe kiyama ya ƙara yi musu azaba wanda take da yardani. Don haka kasancewa ka ga azzalimi, don haka Abu Lahab bai talauce ba, duk yana cutar da manzo Allah, bal arzikin shi ma ƙara ƙaruwa yake, cikin ɗiyan shi babu wanda ya mutu. Allah subhanahu wataala ya bar shi da arzikin shi, ya bar shi da dukiyar shi, ya bar shi da girman shi, don ya ci gaba da kafurci ma ayoyin Allah subhanahu wataala, ya ci gaba da yi, ya ci gaba da cutar da manzo Allah, don ya tashi ranar gobe kiyama alƙawarin da Allah ya ɗauka a kan shi tabbata a kan shi na shiga wutar jahannama na abada. Haka kuma za mu gani a darasi na shida wanda za mu ɗauka a cikin wannan sura, cewa kama ma azzalimi, duk wanda zai kama ma azzalimi don ya yi zalunci, ko don ya yi wata fitina, ko ya tada ma mai tada fitina don ya yi fitina, ko kuma wanda zai kama ma mai neman ya rage hasken addini don ya rage, baka sani ba, ko kuma ka sani wanda wayar yadda ta zo an baka ga manowoyinta suna da manomi ga abin da suke so, amma tare da wannan ka sani ka kama musu, ka amshi aiki, ka shiga aiki tare da su, ka shiga dayyika tare da su, ana wayar da mutane kai kamar yadda suke cewa ana sansibilizan mutane tare da kai, to ka sani cewa ka kama musu ne wajen rage wannan hasken, tunda sai da aka baka ka karanta ka gani ga burin su, ga abin da suke so, ka san ba taimako ba ne, suna so su raba musulmi ne da tarbiyyar su, suna son su lalata ma ƴaƴan musulmi tarbiyya ne, suna son su raba mutane ne da addinin su, amma ka bi su tare da su, to duk wanda yake kama mai aikin banza, mai neman a yi zalunci, mai neman a raba Allah, a raba musulmi da addinin su, to ya sani cewa shi ma yana tare da wa'annan a cikin azaba a ranar gobe kiyama, kamar yadda matar Abu Lahab ta kasance tare da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya mata alƙawarin azaba tare da shi a gobe kiyama, haka duk wanda ya kama wajen neman rihe ya hasken da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da aiki, ko da magana, ko da bada gudunmuwa, to ya sani cewa shi ma ya sharaka cikin yin wannan babban laifi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai mishi azaba, azaba wanda take mai raɗaɗi. Wannan shi ne suratul Masad, kuma waɗannan su ne darussa wanda ya dace mu lura a cikin wannan sura. Sani cewa duk girman mutum, duk abin da mutum ya mallaka na dukiya ba za su amfane shi da komai ba, kuma duk yadda mutum zai cutar da addini, duk yadda zai tafi, sani cewa an riga shi ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi da abila tun yana raye, kamar yadda a cikin sahabbai wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawari ya yi a manzo Allah ya gaya musu cewa an musu alƙawari da gidan aljanna, suka ci gaba da rayuwa suka mutu, shi ma abila tun yana raye, tun kayan ya mutu, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin cewa ya halaka, kuma zai shiga wuta wadda take mai tsananin ƙuna, kuma haka ya rayu bai musulunta ba. Wannan ke nuna wa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gani gaskiya ne, kuma wannan mu'jiza ce da ke nuna cewa addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne. Gashi ya ce wa abin za su shiga aljanna, kuma sun mutu suna aiki na ƙwarai, suna a bisa imani har suka koma ga Allahnsu. Gashi ya ce wanga Allah subhanahu wa ta'ala ya mai tanadin azaba wanda take mai raɗaɗi, kuma ya mutu mutuwa ta wulakanci, kuma akan kafircin shi. Mun sani cewa duk wanda ya jima Allah subhanahu wa ta'ala yana kafiri, Allah subhanahu wa ta'ala zai mai azaba wanda take azaba mai raɗaɗi, kuma azaba wanda take mai dawama har abada, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gafarta mishi ba. Kuma a kan lokacin da ya yi abinda muka taɓa kana da ya, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu nada, kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسم أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل كل ما لا أحصيته لنا خيرا اللهم لا فاعل لما فسدت ولا باسط لما مضت اللهم بسط لنا من خيراتك وبركاتك يا رحمة يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مسلم القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مسلم القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اهدنا ولا تهدنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تكرمنا اللهم اكفنا بعذابك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بعذابك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اتق رقابنا من النار اللهم اتق رقابنا من النار اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أجدادنا ورقاب جداتنا ورقاب أمامنا ورقاب أماتنا ورقاب أخواننا ورقاب ورقاب خالاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب زوجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين من النار اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأمامنا ولأخواننا ولأماتنا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات اللهم ارحمهم بميتنا اللهم ارحمهم وارحمنا بعدهم اللهم وسع مدخلهم اللهم نور قبورهم بنور الايمان اللهم ان كانوا مسلمين فزدهم بإحسانهم وان كانوا مسلمين وان كانوا مسلمين فجاوز عن سيئاتهم ربنا اليك توكلنا واليك عنبنا واليك المصير اللهم اهدنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم انا نستغفرك انهم غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك انهم غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نستغفرك إنك أنت الغفار فأرسل السماء علينا مدرارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.